Bismillah, studio Al-Huda wa Nur da ƙorke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na 15.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina فمن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله من ابو ديا الله سبحانه وتعالى دي قال داود زوا درس منا كتاب عمدة الاحكام من ادله الاحكام a yau rana ta 27 ga watan 5 hijira 1444 wanda yi daidai da 21 ga watan 12 shekara 2020 miladiya. Na'am, idan ban manta ba, jiya mun kwana karshen kitabu zaka ko? Insha Allah za mu tashi a kitabu siyam. Na mini kitabu zaka ba? Akwai hadisin da ya rage? Na'am, za mu tashi a babu sadaqatul fitri ko? Babu sadaqatul fitri. حديث النبي هريرة نعم حديث ده دليل 70 كده نعم ان شاء الله زام تاشي احاديث ده دليل 70. الحديث 70 بعد 100. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا على الصدقة فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس أم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينكب بن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ نعم. حديثي نتري لسبعين أن كربوشي دق صحابي أبي هريرة رضي الله عنه يكتشوا من زال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيك سيدنا عمر دومن يجي كربو زكاء على الصدقة أنا زكايك نفي. فقيل بأن ya je ya dawo sai ake cewa manzala sallama mana ibnu jamil, akwai wani mai suna ibnu jamil ya hana zakka ya ki ibada, Khalid bin Walid shi ma ya hana, al-Abbas wanda yake amman manzon Allah sallama ne dan uwan mahaifinsa shi ma ya hana, mutum ukun nan duk sun hana, naha sun hana kina mana'a da naha duk malan su da. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سيما زالت من شاء الله سبحانه وتعالى قال شيء ما ينقم بن جميل إلا أن كان فقيرا. أبن ديسا ابن جميل يكي يباد زكا كوي دا تلك نيشي فأغناه الله تعالى سيألا الله يباش أرزقي متون ديكي تلك باين يسا مدوكيا ya za ka ga yana da takatsantsan sosai akan dukiyar shi sama da wanda shi daman bai san talauci ba, saboda ya san yayi wata rayuwa ta talauci a da, yayi rashi ba abubuwa na more rayuwa daga ba sai ya samu. To zai dinga tunanin idan yayi wuce gona da iri wajen al'amura na rayuwa, kila zai iya komawa halin talaucin shi na baya. Kun ga kenan za ka ga yana da kauro sosai, yana da rikewa. To shi da talaka ne sai Allah ya bashi dukiya, maimakon kuma ya tuna da zafin talaucin da ya shiga, kila akwai wasu bayin Allah wanda su ma suna cikin irin wannan yanayi, maimakon ya fidda haƙƙin Allah ya nuna godiyarsa ga Allah da dukiyar da Allah ya bashi sai ya ki. Kun ga kenan kaman ya muƙabalanci wato baiwar da Allah ya masa da kuma butulcewa. Haƙƙin Allah ne, Allah shi ya baka dukiyar kanan kuma sai ya ce ka bada kaza, to me zai hana ka bada in dai ba butulci ba? Wannan kenan kamar an zarge shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa yake badawa shine kawai talaka ne shi da, sai yanzu Allah ya bashi dukiya. Wa amma Khalid, Khalid bin shi ko Khalid, fa innakum tazlimuna Khalida, gaskiya kuna zaluntan Khalid da kuke cewa ya kawo zakka ya kawo zakka. Faqad ihtabasa adra'ahu, ay ay ihtibasi, ihtibasi shine kana da abu kana amfani da shi sai ka ajiye shi ka ce ka bada shi kaman fi sabilillahi, ay amfani da shi amma ba wanda yake da iko da abun, kai ne kake da iko da abun amma kuma ka yadda ay amfani da shi. Yana da bambanci da waqafi, waqafi zaka bada shi ne kaga kai ma baya cikin dukiyarka, kawai kowa zai amfani da shi kuma ba wanda yake da iko da mallaka da abin, kai ma kuma baka da mallaki da shi. Amma ihtibasi kana da mallaki da abin amma ka yarjewa kowa ya amfani da shi. Ina fata an gane. To ya ihtibasin adra'ahu, rigunansa irin silke na yaki da ake sawa, bullet room ko yawa, rigan da take kare mutum daga ko da an harbe ka da bullet ba zai kula ba. To irin wannan rigunan na silke ya bada su ai yaki, kowa zai iya zuwa ya karba in za a tafi yaki ya yi amfani da shi ko da shi ba zai ji ba. Wa a ta da hu da kuma sauran wato kayayyakin yaki irin makamai su masu da kibiyoyi da sauransu, duk ya bada su fi sabilillahi amma nashi ne. Wannan ihtibasin da ya yi ba shi da wata dukiya da yawa, kuma ba wai haya yake ana ba shi kuɗi ba. Don haka kun ga mutumin da ya yi wannan aiki na tatsawu'i ba wajibi bane akan shi kaman aiki na nafila na neman ladayi, ai bai kamata ma a ji a dinga damun shi misali a ce a kawo wani abu ba. Shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu. Wa mal Abbas, amma shi kuma Abbas, wa hiya alayya, zakkarsa tana kaina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke masa. Wa mithluha, da kwatankwacin ta ma, ma'ana kaman shekara ɗaya biyu misalan. Summa qala, sannan sai ya ce bayan ya faɗa haka, ya Umar, ya kai Umar, amma sha'arta anna amma rajuli sinwa abihi, baka ji ko baka san cewa ammin mutum dan uwan mahaifin mutum a daidai yake da mahaifinsa ba? Yanzu misali yayin mahaifinka ko kanin mahaifinka, ai a matsayin mahaifinka yake shi ma ko shi ma kaman babanka ne. To dan haka kenan kaman mahaifina ne zan iya dauke masa zakka ni na bada a maimakon shi. Ina fata an gane. Wannan shine abin da yake nufi. Na'am. Amma sha'arta, shin baka ji ko baka sani ba? Na'am. Ma'ana al-ijmali. Bari mu tafi kai tsaye zuwa ga ma yu'khadhu min al-hadith mashru'iyyati ba'th al-imam as-su'ad li jibayati zakah. Mun ga cewa a shari'a ya halatta limami ko shugaba ko sarki ya aika wani ya je ya karbo zakka, ya wakilta wani ya je ya karbo zakka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakilta sayyidina Umar ya je ya karbo zakka. In an aminta da wani, an aminta da shi cewa ba zai yi ha'inci ba, ba zai boye wani abu ba, ba zai zalunci ba, za a iya tura shi a wakilta shi ya zama shi ake ce masa'i, ya je yake karbo zakka daga wajen mutane. Sannan kuma za mu ciro wani abu ƙarƙashin hadisin nan, shine jawazu shakwa man imtana'a min az-zakati ila man yujbiruhu ala ada'iha, ya halatta a kawo karan wanda ya ki bada zakka wajen wanda zai tilasta shi ya bada. Idan an je karban zakka wajen wani ya ki bada, wani a gana ganin cewa akwai wani mutumin da yake jin maganarsa, to za a iya zuwa a ce wane fa ya ki bada zakka, kaga haƙin Allah ne, ya kamata ka tilasta masa ya bada saboda ya sauke wannan nauyin da yake kansa. To ya halatta ai haka, bai zamanto an ci mutuncinsa ko wani abu ba, kamar yanda ai an zo an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan mutanen uku ba su bada ba, shi ya ce a je a karbo ne, kaga wajen mutane da yawa za a je, inda ba da an faɗa masa bai san wanda bai bada ba, haka zaka ce wane da wane ba su bada ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya tilasta su ya ce su kawo. To wannan ya halatta. Sannan kuma za a iya kiyasin wannan akan duk wani aiki na wajibi da za a ce mutum ya yi, ko wani aiki na haram da za a hana mutum, idan ya ƙi hannuwa ko ya ƙi aikata wannan aiki na wajibin, za a iya kai kukan shi a kai ƙaran shi wajen wani wanda zai iya tilasta shi, kamar yadda dai zakka take, ba dole sai zakka kadai ba. Misali mutum yana aikata wani aiki wanda yake shari'a ta haramta, akai da shi ya daina, to za a iya kai ƙaran shi wajen wani wanda ake gani yana jin maganarsa ko yana jin kunyarsa, yana jin nauyin shi wanda in ya gaya masa zai yi, to ya halatta, bai zamanto an yi gulmarsa ko an ci mutuncinsa ba. Ko kuma ana so ya aikata aiki na wajibi wanda ya wajaba a kansa, ya ki ya yi, an masa nasiha ya ki, to za a iya kai ƙaran shi wajen wani don ya tilasta shi ya yi. Karkashin wannan za mu iya fidda wannan fa'ida. Sannan kuma daga ciki qubhu man jahada ni'matallahi alayhi shar'an wa aqla, duk wanda yayi jayayya yayi musu da wata ni'imar da Allah ya masa a shar'ance ko a hankalce, wannan ya aikata mummunan abu. Allah ya maka ni'ima ta wani abu, sai ya zamanto zaka fidda haƙin Allah ta bangaren wannan abun sai ka ki, to kaman kana jayayya da ni'imar da Allah ya maka bakai abin da ya kamata ba. Kamar wannan kun ga talaka ne, da Allah ya bashi dukiya, to maimakon ya fi kowa ma ya zamanto a gaba gaba wajen fidda haƙƙin Allah a ciki, sai ya zamanto ya fuskanci ni'imar Allah da inkari, shine ma'ana yayi jayayya da ita, bai abin da ya kamata ba, wannan ya aikata mummunan abu. To haka duk wata ni'ima da Allah zai maka, ya kamata ka bada haƙƙin Allah da yake kai. Ina fata an gane. Misali yanzu a ce Allah ya maka ni'ima ta basira ta ƙwaƙwalwa, kana riƙe abu, maimakon ka tafi da ita wajen karatu ko abin da za ka haddace amfanar da mutane, zai ka tafi da ita wajen aikin banza, ka je kake haddace wasu abubuwa na shirme, kun ga wannan baka aikata abin da ya dace da wannan ni'ima ta Allah ba da ya maka. Abu na gaba, annal ashiya al-mawqufa fi sabilillah aw al-mu'adda lil-isti'mal laysa fiha zakat, duk wani abu da aka yi waqafin su ko aka ajiye su don ihtibasi, a amfana da su wajen daukaka addinin Allah, to ba zakka akai. Kun ga kenan wayannan abubuwa da ya bada nashi shi Khalid, tunda dai ya ajiye su ne waqafi, ya ajiye su ne da ihtibasi ko kuma da waqafi ma ya bada, to ba zakka akai. Kai ne ka ware wani gida kace wannan gidan bayan Allah su zo su zauna, wanda suke zuwa karatu, misalan almajirai suna zuwa suna karatu, ka bada shi waqafi, duk wanda in sun gaji sun tafi wasu ma su zo su zauna, waqafi ne ka bada, ba wanda yake da iko, to wannan gidan ba za a ce za a fidda zakka ba. Ko kuma wata mota ce ko wani abin amfani ne, ka bada shi waqafi, ko kuma ka bada shi ihtibasi, kana amfani da shi kai ma kuma wani zai iya zuwa ya amfani da shi, amma abin da ya shafi addini, to nan ba za a ce za a fidda wannan abin zakka ba. Kamar yanda muka gani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi Khalid ya bada silkensa da sauran makaman shi na yaki a matsayin ihtibasi, don haka kar a nemi zakka a wajensa. An fahimta? Amma inda kasuwanci yake da su ba, ko kuma haya yake badawa, wani zai karɓi haya ya dawo ya bashi ladan haya, to wannan za a dinga lissafi, in ya tara abin da ya kai nisabi ya isa shekara zai fidda zakka. Na Khalid kenan, masana ba zakka. Mana iya wannan abin kawai ba, ha ba zai zama gaba da dukiyarsa ba ya wannan abin da to shi ai wannan abubuwan da ya bada din ba shi da wani arziki da yawa ya wannan abin da ya bada din za a iya yin kasuwanci da su a tara kuɗin da zai iya nisabi to sai zaman to shi kuma ihtibasi yayi kawai yana amfanuwa da shi kuma wasu bayin Allah ba suna amfanuwa da shi ko da waqafi ya bada ma ba za a ce za a fidda zakka ba duk da ba shi da shi ma iko akai na'am sai abu na gaba mun ga halaccin mutum zai iya bada wani abu waqafi fi sabilillah wannan dama ana yi ka dauki wani abin ka ce ka bada shi waqafi ba wani wanda yake da iko da shi kowa zai iya amfana da shi a bayin Allah kuma ba ba ya cikin gadan ka koda ka rasu ba zai zama gadan ka ba sannan kuma ba wanda zai zuce nashi ne kawai na bayin Allah ne wannan ya halatta kamar da muka gani anan to sai mu tafi kai tsaye zuwa ga hadisi na gaba hadisi na 171 na'am sinu mithl an ce sinu kaman nazir ko takwara daidai da shi yake an gane ko shine sinu الحديث الحادي والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم دلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير فتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رعا من الأنصار ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حديثي أنا شوى وتأنكر حديثي دق عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الله يرددشي يكي شوى yayin da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallama fai'a a yakin Hunain kamar yanda jiya nake fada muku alfai'u ana fada ana wato yana nufin ganimar da aka same ta ba tare da an yaki ba to amma a wannan an yakin to amma ya halatta a shari'a kai amfani da wancan lafazin ga wannan an gane ko zaka iya cewa fai'u ganimar da an yaki an gane sannan kuma asalin ta dai ana amfani da shi ne ganimar da ba a yaki ba an ji za a yaki kafirai suka gudu sai a kwaso duke su a matsayin ganima wannan ake ce mafai'u to yayin da manzon Allah ya bashi wannan fai'u a yakin Hunain da aka yi kasama fi nasi sai ya yi rabo a cikin mutane aka babbada ya babbada kaso wa fil mu'allafati qulubuhum da kuma wa'inda ba su daɗe da shiga musulunci ba ana su zuciyarsu ta shiga musulunci sosai su ma aka ba su an ba sauran mutane aka ba su su ma a lokacin an yi yaƙi akwai wasu manya-manya daga cikin wasu ƙabilu na Larabawa da suka shiga musulunci to yawanci sun shiga sun bar wasu dukiyoyinsu kuma a can wajen 'yan uwansu kafirai an gane ko zai zamanto ba su da wani abu kuma sun saba da rayuwa ta morewa da sauransu kuma ga su manya ne kaga idan an bar su suka shiga matsala za su iya fita kila amma sakamakon abin da za a ba su zai ishe su gudanar da rayuwarsu za su haƙura su zauna har musulunci ya tabbata a cikin zuciyarsu to daga cikin fiqhin kenan sai manzo Allah sallam su ma ya ba su kuma aka ba su abu mai yawa saboda ba su daɗe da shiga ba mutumin da bai daɗe da shiga musulunci ba in ya zamanto yana shiga ya ga ana shan wahala zai ce kai musulunci na haka yake dama ila zai iya fita amma yana dan jin daɗi hankali dan musulunci ya tabbata a zuciyarsa to ko da wahalar ta zo ba zai ji damuwa ba ko ya ce zai fita to an ba wa sauran mutane kuma aka ba wa innan wanda ba su da shiga musulunci ba dan a tattaro zuciyarsu walam yutil ansara shay'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiba mutanen Madina komai an ba wa muhajirun ɗan Makka an ba wa ƴancan wanda basu dade da shiga musulunci ba ɗan wasu kabilu su kuma mutanen Madina ba a ba su ba kuma duk tare aka je wajen yakin fa ka'annahum wajadu fi anfusihim to sakamakon hakan sai ya zama kaman sun ji dan damuwa sun dan ji bakin ciki a zuciyarsu idh lam yusibhum ma asaban nas domin abin da mutane suka samu na dukiya na rabo su ba su samu ba dan adam ɗan adam ne su zaka iya jin wannan ba wai abin nan za a ce sun yi wani laifi ba an gane ko za su iya ji kamar za a zo a yi kaso an zo an yi aiki da kai aikin wanda an yi aiki da kai kun yi aiki gaba ɗaya iri ɗaya da mutane sai aka zo aka ba su kai aka ki baka da aka zo rabo kaga za ka ji damuwa ka ce to ni me yasa ba a bani ba kuma kila ma na fi su kokari suka dan ji wannan damuwar fa khatabahum sai manzo Allah da ya fahimta ka sai ya zo musu khutba ya tara su fa kale yace ya su basu gano wancan fiqihun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba wa mutane wa'ancan ba su muhajirun na farko sun bar garin su Makka sun tafi Madina su ma sun bar dukiyoyinsu a Makka akwai dan kunci haka ba dade da zuwa Madina ba akai wannan yakin dan an yi shi ne a shekara ta 8 an gane ko to sai zamanto sun bar dukiyoyinsu da yawa wasu an dan samu matsala haka to aka ba su wancan kuma basu dade da shiga musulunci ba su ma ana so su tabbata ko kuma ansar bai ba su ba to su basu gano wancan fikihun ba sai suke ganin ah to ai sun yi la'akari da kawai tare akai aiki ya kamata su ma a ba su to domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wannan damuwar kuma ya nuna matsayinsu sai ya tara su fa khatabu musu kuduba yace ya ma'ashara al-ansar ya ku taron mutanen ansar alam ajidukum dullalan shin ban same ku a bace ba lokacin da nazo na same ku ba shari'a ta tare da ku fa hadakumullahu bi sakamakon zuwa na Allah ya kawo muku shari'a ba haka bane ya yi hijira daga Makka ya zo Madina suna bata ba sa cikin addini ya zo ya same su Allah ya shirye da su dalilinsa wannan ba ni'ima ba ce daya wa kuntum mutafarriqina da kuna rarrabe kuna da rabuwar kai ba haɗin kai kuna yaƙe-yaƙe saboda larabawa a lokacin jahiliya sun kasance akan abu tafi wanda yake ba abu mai muhimmanci ba sai a yi shekara 20 ana yaƙi shekara 40 ana yaƙi akan taguwa an kashe wata taguwa an zo da zata-zata ma ba a san waye ne abin ba aka yi shekara kusan 40 ana yaƙi akan tattabara an ci ayin shekara wajen shekara kusan 20 ana yaƙi haka suke yaƙe-yaƙe da kashe-kashe a tsakaninsu to sakamakon zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗa su da wayanda ba sa shiri kabila da kaza da kabila kaza saboda misali ku wannan ya muku sai ku ce za ku dau fansa idan kun kashe musu ma su ce to mu ma sai mun dau fansa wanda ku kashe sai ai tayi kawai ai tayi to sakamakon zuwa na sai Allah ya hada kanku saboda addinin musulunci ya cire wannan abin da yake zuciyar ku duk kowa ɗaya ne inna akramakum indallahi atqakum duk ɗaya ne ba fifiko ga wancan da wancan Allah fa baina qulubi ha fa allafakum Allah bi sai Allah ya hada ku ya hada zuciyoyinku ka zaman to kan addini daya kan aqida daya sakamakon zuwa na wannan ba bayawa bace ba ni'ima bace wa alatan da ku talakawa ne mun ku kasance a iya madinanku kasuwanninku ba a zuwa a ci kasuwannin sosai ba arziki fa aghnakum Allah bi sakamakon zuwa na sai Allah ya wadata ku kun samu karin mutane sun zo daga Makka akwai ƴan kasuwa wasu a ciki wasu ma za su zo daga wasu gurare kun ga kasuwannin ku za su ƙara haɓaka sakamakon zuwa na Allah ya kawo muku wadata wannan ba ni'ima bace kullama qala shay'an duk lokacin da ya faɗi wani abu alissafin da yake qalu sai su ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzo su suka fi cancanta mu tabbatar da baiwa da girman baiwan da Allah ya mana wato ma'ana girman baiwan da Allah ya mana ta kai girmanta dan haka mun ba mu da wani abu da zamu ce mun yadda qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yamna'ukum an tujibu rasulullah me ya hana ku ba za ku amsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na fada muku magana ban yi kaza ba ku ce mana eh to ai kai ma kaza qala Allahu wa rasuluhu amana qalu sai suka ce Allah da manzon sa dai su suka fi girman baiwa akan mu. Kwale sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laushitum laqultum, da kun ga dama da zaku iya cewa ji'tana kaza wa kaza, kai ma ka zo mana ai da kaza da kaza. Misali mutanen garin ka sun kika kai hijira ka bar ganka ka zo mun karbe ka, za su iya faɗin hakan sun ga dama ko mun karbe ka matsayin ka zo kaza kaza dinne su faɗi mangan me yasa ba da kun ga dama za ku iya faɗa? Sai manzo Allah ya faɗa musu kaman ya ba su misali amsa. To amma sun san ni'imar da Allah ya musu tafi wannan duk wani abu da za a kirga a bayan wannan yake. Sai ce ala tardawna an yadhhaba an-nasu bish-shati wal-ba'ir, shin ba zai muku dadi ku yarda mutane su tafi da akuyoyi da aka basu da raquma da aka basu na kasan da suka samu? Wa tadhhabuna bi rasulillahi ila rihalikum, ku kuma ku tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gidajenku? Tsakanin wanda suka tafi da akuyoyi da ganima da wanda suka tafi da manzo Allah, wanda suka falala? To wannan ba amfani duniya nan kuma fa. Wa tadhhabuna laula al-hijra, yace ba dan hijira ba, la kuntum ra'an min al-ansar, da ni ma dan Madina ne ba dan hijira ba, an kasance cikin ku. An gane ko? Sai yace walau salakan nasu wadiyan wa shi'ba, inda mutane za a rarrabu a jeji, wasu bi wannan kwarin, wasu bi wannan hanyar ta dutse, kowa ya bi hanyar sa, la salaktu wadi al-ansar, to ni kuma zan bi kwarin da mutanen Madina suka bi ne, wato su ne nawa kenan. Kowa inda za a tafi za a fita, kowa ya bi hanyar da yake so, to ni ta yan Madina zan bi. Wannan ba falala bace. Al-ansaru shi'ar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutanen Madina ansar din nan ku kamar riga ce a ciki, riga ta ciki, kun san riga ciki me sunanta anan? Bes ko me bebar? Yawa, to ita dai rigar ciki, ku kamar rigar ciki ne. Wannasu da tsar, sauran mutane kamar rigar sama ne, falmara, wannan ta sama. Misali idan na da wannan rigar ta jiki na dauko alkyabba na saka, wace ta taba jiki na wannan ko? To kun ga kenan wanne ne yafi kusanci da manzo Allah sallama? Su kenan. Sauran mutane kawai kamar hashiya ne, rigar da take ciki tafi taba jikinka akan wanda take sama. Wannan yana nuna falalan su kenan. Yace innakum satalqawna ba'di athara, amma ku sani bayan wucewa na za ku hadu da athara. Athara shine kaman san kai ake cewa, wasu tififita wasu akan ku, a nuna muku ku ba kowa bane ku. Fasbiru, amma ku yi hakuri ko da kun hadu da irin wannan athara. Hatta talqawni ala al-haut, sai kun hadu da ni akan tafkin al-kausara a ranar al-kiyama. Ta sai mu koma ga karkashin ma yu'khadhu min al-hadith, yu'tawu al-mu'allafati qulubuhum min al-ghanimati bi hasbi ra'i al-imam wa ijtihadihim. Idan aka samu mutanen da basu da shiga musulunci ba, to za a iya daukan wani abu da ake bawa wasu wanda suke cikin musulunci, za a iya ba wa yancan sakamakon su basu dade ba. Kai kana cikin musulunci an aminta da kai, ba za ka fita ba, zai wuya an ba wani talalwa ya same ka ba. Amma wancan da basu dade da shiga musulunci ba, to za a iya dauka wani abu a basu na ganima, gurgudan yanda shi shugaba ya gani da istihadin sa. Abu na biyu, jawazu hirman man wasiqa bi dinihi tab'an lil maslahatil amma, shine mafhum wannan sabanin wancan kenan. Ya halatta a hana wanda ake da aminci akan addinin sa saboda maslahar, wancan idan ba a bashi ba zai iya gajiya ya fita, bai dade da shiga ba daman, sai kuma daman kana ciki, to a hana ka a bashi, wannan ba matsala bane. An gane ko? Na gaba, anna raghbata fil ashiya'i ad-dunyawiyya la tukhillu bi imanir raghib wa ikhlasihi idha kana lam ya'mal li ajli ad-dunya faqat, kwadayi da mutun zai yi a cikin al'amura na duniya, wannan baya bata addinin sa da ikhlasin sa, matukar aikin da yayi ba dan duniya yayi ba. Kamar yanda lam yu'annibum ala raghabati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zargi mutanen Madina akan kwadayin da suka yi na ba a basu ba, kawai dai ya nuna musu cewa mafi falala ai shi kasancewar yana tare da su da abin da suke da shi na kaza kaza ya fiye musu wancan abin. inda al aiki dan Allah kai to dan ka ce ba a baka ba kai kwadayin ba a baka ba ba za a ce kai laifi ba an fahimta shine abin da yake nuna mana nan na gaba mashru'atul mau'iza wal khutba fil munasabati wa tabina al haqqi ya halatta idan an ga wata matsala za ta faru a tattara mutane ayi bayani dan a kawo da ita tun da wuri القائد والأمير وأصحاب الولاية لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها شوغبا دجاغورا دصورا مجب من تان الأمري توبذي ذا من تسنيونا أبو أتشين أبن ديشا في قباء دي متانيبا سيسني بيان منفسو أكي إذن ذاك يوانا أبو كان غنزي إيكاو ونمشكلة ko sabanin fahimta to yana da kyau ka bayyana mutane manufarka manufata ta yin kaza shine kaza da kaza dan saboda kar ku samu damuwa a zuciyar ku an gane ko sannan zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce ga al'umma gaba daya musamman ma mutanen ansar saboda baya so a kuntata wasu su yanzu wayancan an ba su saboda su ma rahamar wannan maslahar ba su dade da shiga musulunci ba kar su samu damuwa su kuma mutanen ansar ya nuna cewa yana tare da su shi nasu ne wannan ma wani jin dadi ne wanda yafi ma wancan din kun ga gaba ɗaya shi rahama ne ga kowa ba kunci ba sannan kuma mun ga cewa lalle mutanen Madina suna da falala sosai na imani da taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi har ta sa manzo Allah ya fifita su akan wasun su ya nuna cewa shi nasu ne su kaman rigar ciki ne sauran mutane kuma kamar rigar sama ne inda za a fita kowa shiga hanyarsa shi zai bi hanyar mutanen Madina ne kun ga wannan duk ya fifita su wannan ya nuna mana cewa lalle ansar suna da falala sosai akan saura sannan kuma mun ga wata alama cikin alamomin annabta da yace bayan na wuce za ku hadu da kaza abin ai bai faru ba ya bada labari wannan ya tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan annabi bane ta ya zai iya bada labarin abin da bai zo ba nan gaba za ku hadu da kaza wannan ya nuna cewa tabbas wahayi ake masa to athara shine fifi ko ake cewa da Hausa fifitawa a fifita wani akan ka kaman san kai asabiya ananiya din yana daukan wannan ma'anar athara yanzu misali kaman ka fifita wannan akan wannan ko ka fifita kanka akan wani ka gane akan wani haƙi ne wanda ya kamata ku yi tarayya sai ka fifita kanka akan sauran mutane ko kuma ka fifita wani wanda kake so akan wani shine asarar to sai kai tsaye zamu shiga babu sadaqatul fitr sadaqatul fitr Allah madaukakin sarki ya shar'anta ta ita ce sadakar da ake badawa bayan an kare azumin Ramadan za a shiga sallah an gane ko to ana bada wannan sadaka din to akwai hikimomi da fa'idodi da yawa karkashin shar'anta ta daga ciki annaha tahuratul lisa'im kaman tsarkakewa ne ga mai azumi an gane ko ila cin azumin sa an dan samu wasu yan damoyi ya yan aikata wasu yan kananan laifuka yan cin nama ne hakan nan dai yan zage-zage ne kila dan samu yan wasu abubuwa dai ba za a rasa ba saboda dan adam ajizi ne to wannan sadaka za ta zama kaman ta tsarkake shi daga wancan yan kananan laifuka inda ba wai kare azumin yayi ba sannan kuma akwai kaman nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwar da ya maka na cika azumi dan kila wani an fara da shi bai karasa ba kila wani bai samu damar yi ba to kaga cika azumin nan da kai kaman ba da sadakan nan kaman kana nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya baka damar cika wannan azumi daga cikin fawaid akwai kuma nuna godiya dai har ila yau ga cewa Allah ya maka baiwa na shekara ta zagayo ta same ka a raye har kai azumi wani kila bai da zagayo wannan shekarar ba ko kuma ya zagayo shekarar kila ba shi da lafiyar da zai iya yin azumi kai kuma ka samu damar yi wannan kewayen shekaran wata baiwa ce da Allah ya maka da ni'ima shi ma in ka bada sadakan nan zai nuna kaman kana godiya ga wannan sannan kuma daga cikin mafi girman ni'ima dai ni'imar musulunci da imani wannan suna daga cikin fawaid amma kadan ne wannan malam ya rairayo daga yawa da daga ciki suna da yawa sanan daga ciki kuma akwai muwasat bainal fuqara wal agniya tausasawa da tausayawa da taimaka tsakanin talakawa da masu kudi domin idan suka ba su dukiya a wannan yini na sallah misali an ce a ba da ita da sassafe kafin a tafi sallah ko kuma kafin gari ya waye to kaga a wannan yinin kowa yana shagaltuwa da hidimar sallah mutumin da ba shi da dukiya maimakon ya ce zai tafi neman abincin da za a dafa a gidansa sai ya zama to ka dauke masa wannan nauyin ka ba shi kawai za a je a dafa ne kamar yadda sauran kowa zai yi a cikinsa ya rufa shi ma zai fito ya sa kayan shi ana murna ana farin ciki to kaga wannan kamar an taimaka kenan tsakanin talakawa da mawadata na'am to za mu shiga kai tsaye zuwa ga hadisi na farko a babin hadisi na 72 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة hadisi daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sadaqatul fitr ko kuma yace sadaka ta ramadan ala dhakari wal untha ya fi farlanta ta akan namiji da mace kowa zai fitar wannan ba ta da alaka da sai dukiyar ka ta kai kaza sai irin dukiya kaza sai irin kaza sai ta kai shekara a kowa zai fitar wal hurri wal mamluk da da bawa duk za a fitar musu kowa zai fitar sa'an min tamrin za a fitar da sa'i ɗaya na dabino an san sa'i ko shine wanda muka yi magana jiya ko za a fitar da sa'i na dabino aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i na sha'ir wani abinci ne shi ma da yake kama da alkama qala fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min bur sai mutane suka daidaita nisfin sa'i na bur ala as-saghir wal kabir ka yaro da babba da sa'i na dabino kenan gurgurdan darajar su wa fi lafzin aw lafzi ku an tu'adda qabla khuruj an-nas ila as-salah sanna ya umarni a fitar da ana so a fitar da ita kafin mutane su tafi sallah kafin a fita sallah washe gari ya waye da sassafe sai a zo a rarraba a ba wanda za a raba hadisi na gaba hadisi na na'am akwai dan bayani amma sai mun ƙara hadisin saboda ya hade su ne in tambayan naka ya kunshi wannan sai mutane suka daidaita nisfin sa'i da sa'i na dabina ka gane saboda dabinan da bur din bai zama darajar su ɗaya ba ka gane yawa to shine suka daidaita wannan din abinci ne mana sha'ir da bur din da abinci ne gaskiya ban san shi ba akai haka yanayin abincin su ne dai na lokacin kasa akwai abubuwan da kusan yanzu ma za a iya cewa babu su wasu kuma abubuwan akwai su a yanzu a da babu ka gane يوه. الحديث الثالث والسبعون بعد المئة لريد سبعين دبيو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام يعني دامنا منكسا تيمنا بعد واتو صدقة الفطر أدوكة مزال الله صلى الله عليه وسلم ساعي نابنش أو ساعة من تمر كساء دبينو أو ساعة من شعير كوكمنا شعير أو ساعة من أقط كنا تكوي تكو أجل تكو تكوي تكو mu muna cewa cikui ɗaya ne aw sa'an min zabib ko sa'an na zabib shine bushashen wannan roman dan fita da wannan na'am falan ma ja'a muawiyatu lokacin da muawiya wato kalifancin sa yazo waje ati samra'u aka samu wata alkama da ake ce mata samra ita ce baka alkama haka a lokacin babu ita lokacin manzon sallama qala ara muddin sai ce ina ganin muddu daya na wannan ya'dilu muddaini zai yi daidai da muddu biyu wanda ba ita ba na dabino ko na sauran abu saboda darajarta tafi wancan abincin tafi sauran wayancan na baya qala abu sa'id sai abu sa'id yace amma ana amma dai ni fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bazan gushe bazan dinga fidda kamar yanda nake yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koda da wannan samra'an ne ma zan fidda sai duk da cewa tafi wancan tsada da daraja wajen abin abincin aujaba annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ma'anar ijmali na wannan hadisi guda biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ya wajibta sadaqatul fitr gaba akan musulmi gaba daya an gane ko babba da yaro namiji da mace bawa da da gaba daya zasu fitar da sa'i na dabino ko sa'i na sha'ir to falamma waradat ala almadinati alhinta as-samra fi zaman muawiya a lokacin khalifancin muawiya kuma da aka samu zuwan wannan alkama an samu ana samu wannan alkama ta as-samra waqaddama almadinata hajjan lokacin shi kuma muawiya ya zo madina a matsayin aikin haji sai yace ara muddan min alhinta ina ganin mudu daya na wannan alkamar an gane ko an muddaini min gairiha yugni zai iya wadatar da mudu bi wanda ba nata ba li jawdatiha wa naf'iha saboda tana da kyau tana da amfani sama da wancan wannan shine fiqihun sa da hikimarsa kana ga cewa kaman ko ya saba yana ganin saboda tsadarta da amfaninta sama da wayancan abubuwan to mudu ɗayan an bada zai daidai da mudu biyu wanda shine sai an gane dan haka kenan koda an yi hakan ba a yi laifi ba an gane qala abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu shi kuma sai ce fa amma sa'id abu sa'id al-khudri fa huwa yaqulu kunna nu'i fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da sa'i ne wa ta'amu indahum huwa al-hinta a wajen su kuma abinci abinci a wajen su shine al-hinta din da yace ta'am in yace ta'am yana nufin hinta al-kamar an gane to a lokacin manzo Allah ma haka muke badawa wa kadhalika sa'an aqatin sakan sannan kuma muna bada sa'i na cuku wa sa'an min dabib muna bada sa'i na zabib fala azalu ukhriju sa'an min al-hinta na kada dinga fudda sa'i ne kawai na alkaman nan wa ghairiha da wanda ba ma alkaman ba kama kuntu ukhriju fi ahdi nabi sallama kaman yanda nake yi isaral ittiba'i saboda kawai ittiba'i na'am na'am mhm na'am kaga zaka daidaita in ka bu ra'ayin da Muawiya ya kawo kenan yawa zaka daidaita kaman yanda shi yana ganin cewa waccan tafi wannan ita wannan hinta a samra din da ake tafi wancan daraja dan haka zai zaka rage ba zai kai yawan wancan ba to amma shi yace za mu yi yanda muke a lokacin manzo Allah sallama saboda biyayya ga yanda muke yi a dadin yawa ba za mu ce za mu yi wani abu daban ba na'am cuku ka san cuku shine aku sai ana yin shi da nonon raƙumi ko da nonon raƙumi ake yi ko da nonon sani awa kai ma ba da nonon raƙumi ake ba na'am sha'ir hima wani abu ne yana kama da alkama amma gaskiya ban san shi wani ma ban san ja ido ba akwai wanda ya san sha'ir anan sha'ir ne nau'i ne yana kama da alkama amma gaskiya ne ban san shi na'am كتاب الصيام الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه الصيام ما معنى الصيام اللغة الإمساك كاملة كوي an gane ka kame ka ƙi wani abu imtina kenan ina yin sa a shari'a kuma mutun ya kame daga ci ko aikata wani abu na sha'awa an gane ci ko sha ko aikata wani abu na sha'awa tare da niyya amma in kai ba niyya ba bai zama azumi ba an gane ba kai niyya azumi ba a zuciyarka kawai sai kaki cin abinci kaki shan ruwa kaki kusantar iyalinka in kana da iyali to wannan ba za a baka ladan azumi ba dole sai an hada da niyya innamal a'malu binniyati wa biruwatin binniya min tulu'il fajri kuma ana fara shi ne daga lokacin da alfujr ya fudo alfujr na biyu an gane alfujr na biyu ba na farko ba dan haka kenan zaka ta cin abinci alfujr yana fudowa sai ka daina ba wai kafin ya fudo ba wannan ita ce kaida yana daga cikin bidoyi da aka kirkiro shine za a ce za a bar cin abinci karfe kaza alfujr kuma yana hudowa karfe kaza an gane ana barin cin abinci ne lokacin da alfujr ya hudo wannan shine kaida ila ghurubi shamsi har zuwa lokacin faduwar rana wasiyamu shahr ramadan da kuma azumtar watan ramadan huwa ruknun rabi'i min arkanil islam shine rukuni na hudu daga cikin rukunai na musulunci dan haka idan mutun yana sallah yana komai baya azumi to bai cika rukunan musulunci ba zaka iya samu wasu ba su azumi ko yayi wani ba zai wani ba to wannan sai a hankali wasiyamu min afdalil ibadat tabbas azumi yana daga cikin mafiya falala a cikin ibadoji li'annahu tastami'u fi anwa'i sabri thalatha ana samun nau'ika na haƙuri guda uku wanda mun karanta su in ba a manta ba a cikin usulu salasa ko na farko as-sabr ala ta'atillah haƙuri akan biyayya wannan biyayya ce da'a ce kake ga Allah idan baka yi haƙuri ba za ka yi azumi ba an gane yasa wasu ba sa iya yi saboda ba su iya haƙuri akan da'a ba as-sabr ala ma'asillah haƙuri game da sabawa Allah misali in ka ci abinci ko ka sha ruwa ko ka je ka aikata abubuwa na sha'awa haramun ne sai ka ki dan dai biyayya ga Allah kaga kai hakuri alama asiyatinna zuciyarka tana so ila za ga an kawo na abinci mai kyau mai rai da lafiya irin wanda kake so ga ruwa mai sanyi ga dan kayan mashrubat duk kana gani amma sai ka ki ga kai da iyalinka matarka ce kana ta halatta gare ka ki saboda me idan ka aikata kayi ma'asi an gane ko to wannan magaga za mu samu wannan nau'i na haƙuri na uku as-sabr ala aqdarillahi al-mu'lima haƙuri bisa ga kaddarorin Allah masu zafi masu saka ka ji damuwa duk yana daga ciki to kenan yanzu idan an ma tambaya wasu irin nau'ika na haƙuri za mu iya fidda ƙarƙashin azumi za ka turo wa'innan guda uku ko ba haka ba sannan kuma Allah ya jinkina azumi gare shi ga kansa sannan ya yi alƙawarin cewa zai ba da sakamako daga wajen shi domin shi azumi kamar sirri ne tsakanin Allah da bawansa yana daga cikin mafi girman amana za ka iya cin abinci a gida ka yi tattalka ƙoshi ka fito ka ce kana azumi ba wanda ya sani za ka iya ɓuya a wani ɗaki ko da a gidanku ne ka ci abinci ba wanda ya sani amma sai ka ki kana ganin cewa Allah yana ganin ka a duk inda kake kaga wannan amana ce mai girma ka riƙe shi yasa ma Allah ya ce azumi nashi ne shi zai bada kuma ba a ƙirgawa ladan azumi har ya zama yana da ƙofa ma musamman ta aljanna ko Ar-Rayyan ne sunanta to kun ga kenan babbar ibada ce sosai ma'asillah ala ma'asillahi ko an ma'asillah in ka ce an gabari kenan ala kuma akan saban hakuri akan sabo ka gane yanayin ibarar ce za ta zama ka wannan ko sabr an ma'asilla na'am daga cikin hikimomi da asrar ya tabbata a likitance ma na zamani cewa azumi yakan ƙara lafiya saboda akwai wasu abubuwa a jikinka wanda idan kana azumi baka cin abinci sai baka shan ruwan nan kana dan rage nauyin su a cikin jini kaga su kuma za su iya bada barazana ga da cututtuka da yawa to sakamakon azumi kuma zai rage maka wannan abubuwan abubuwan da suke cin azumi gaskiya da yawa tunda a takaice muke yi wannan gurgurdan idan abin da Allah ya ba mu iko muka faɗa hadisi na farko hadisi na Abi Hurairah radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi yana cewa la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmi kada ku gabaci ramadan da azumi da azumin yini daya kafin ramadan misali a ce gobe ne ramadan yau kace zaka yi azumi zaka tarwata akwai masu irin wannan wai tarwata wala yawmaini ko kwana biyu jibi za a tashi da azumi ana alissafi zai cika sai kai kai azumi yau gobe ma kai wai dan ka tar ramadan ai kai mai himma ne kai mai san ibada ne to manzo Allah sallam ya hana illa rajulun kana yasumu sawman sai dai mutumin da daman yana azumi ne sai ya koro ranakun ya taho fali yasumu to wannan ba matsala daman ka taho kila rama ko kake ko kuma ya dace da wata rana da kake azumi kuma ya zaman to gobe za a tashi yau za ka yi wannan ba damuwa amma haka ka kirkiri azumin da niyyar zaka yi mara balale da ramadan a matsayinka na mai himma da san ibada ka aikata haram manzo Allah sallam ya hana an gane ko yau na'am abu na gaba hadisi na 175 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kala yace sami'tu rasul sallama yaqulu naji manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu idan kun ganshi ku azumce shi wa idza ra'aytumuhu fa'tiru idan kuka ganshi ku ci ku daina azumi wannan damir na farko yana komawa ga watan ramadan in kun ga watan ramadan a dauki azumi in kun ga watan sallah da miri na biyu kenan sai a ajiye fa in ghumma alaikum idan ya zamanto an sha makance tsakaninku da ganin shi daga jimare ko hazo ko wani abu faqduru lahu wannan faqduru lahu din malamai suna mata fasara biyu akwai wanda suke daukanta da ma'anar wannan watan da kuke ciki na sha'ban ku rage shi ku tauye shi maimakon ya zama kwana 30 ku maida shi 29 akwai kuma fasaran da malamai suke mata ku kaddara ku lissafa kwanakin ya kai 30 to karkashin wannan kuma za a fitar da wasu abubuwa an gane ko yawwa ma'ana na ijmal na hadisi idan muka lura hukunce-hukuncen na shari'a hukunce-hukuncen shari'a ana gina su ne akan asali an gane ko abin da yake nufi shine asali shine idan ba a ga wata ba a yanzu to ai mu mun san muna cikin sha'ban ne ko muna cikin watan sha'ban kuma muka duba yamma yau muna kwana 29 masalan muka duba yamma ba mu ga wata ba an gane to asali a me muke ciki mun san dai muna cikin sha'ban ba za mu ce wata ya kama ba sannan kuma ba za mu ce azumi ya wajaba gare mu ba yanzu sai tabbas mun ga wata matukar dai sha'ban bai cika kwana 30 ba saboda watan musulunci ba ya wuce kwana 30 an gane yawa to kenan anan za mu tabbatar cewa azumi bai tabbata ba yanzu dan haka sai manzo Allah bai hada abinda cewa ku kaddara idan ba ku gani ba ko ya zamanto an lissafa kwana 30 a bar shi ya cika kwana 30 to anan mun fita daga cewa mun san tabbas yanzu mun fita a cikin watan sha'ban ko da ba mu ga wata ba in dai har ya shiga kwana 30 ya cika kwana 30 to mun san mun fita to kenan ko ba a ga wata ba za a tashi da azumi idan muka dauki wannan ma'ana ta faqduru lahu a matsayin lissafa kwana 30 an kuma wancan da suka dauki cewa faqdiru mana ku tauye wancan ku kunta tashi ya zama kwana 29 sai a tashi da azumi an gane اختلاف العلماء اكو سباني نا malamai fi hukumi siyami yawmi 30 min ash-sha'ban idha kana fi maghrib al-hilal ghaymun aw qatrun aw nahwuhu ma min al-ashya' al-man'at li ru'yatihi idan ya zamanto ba a ga wata ba sha'ban bai cika 30 ba ga wata ya buya ba gan shi ba sakamakon ga jamare ko hazo ko wani abu makamancin haka to malamai sun yi sabani abin da yafi shahara a mazhabar imamu ahmad bin hanbal wanda shine maganar da dukkanin mafi yawa cikin ƴan mazhabarsa suke tafi akai shine wujubu saumihi min babil wanni wal ihtiyat wajibi ne azumci wannan rinin sai mu zauta cewa ai wata ya kama kawai an gane wannan yini kenan kenan kaga zaka iya za iya ranar kwana misali yau muna 29 muka duba yamma ba mu ga wata ba to kwana na 30 dole mu yi azumi an gane ko idan ana cikin watan Ramadan kenan misali ba ga watan da zai zamanto na kwana 30 na sallah ba wasallu ala zalika biqaulihi faqduru lahu wa fasaruha bima'na dayyiqu ala sha'ban idan a watan sha'ban muke sai mun kunta tashi ya zama kwana 29 misali yanzu muna kwana 29 yau muka duba mu ga wata ba to gobe 30 kawai mu tashi da azumi shine kawai wannan shine mafi shahara a mazhabar Imam Ahmad wa hadhihi riwaya an al-Imam Ahmad min al-mufradat wa hiya min marwiyatu min jumlatin min as-sahaba kuma riwaya ce daga mafi yawa daga cikin sahabbai a daga cikin su akwai Abu Huraira da Ibn Umar da Aisha da Asma amma jumhurul malamai daga cikin su akwai malaman mazhaba guda uku Abu Hanifa da Malik da Shafi'i suka ce la yajibu sawmu bi wajaba mi azumin rana na 30 na Sha'ban ba an gane ko law samahu an ramadana lam yujizu ko da mutun ya azumce shi yana nufin ramadan ne to bai yi ba sai ya bari sai ya cika 30 ba gani ba shi kenan kuma an gani fa khalas sannan malai yace waqtara hadha alqawl shaykh al-islam ibn taymiya shi ma ya zabi wannan magana ta karshe an gane ta cewa kar a azumci rana na 30 na sha'ban ranan 29 ba mu ga wata ba mu cika mai kwana 30 kawai shine idan a wancan mazhaban ne na Ahmad bin Hanbal to zamu yi azumi mu zaci cewa to kawai ta ya kama yau eh alissafo yawa muna cikin yau mun san cewa 29 ne sha'ban sai muka duba yamma ba mu ga wata ba da magariba to kawai gobe 30 mu tashi da azumi saboda wata kwana 29 ne to amma su alisabu suka ce sai mun cika kwana 30 wannan shine mazhabar da tafi shahara kun ga a'imma guda uku suna kai da kuma Shaykhul Islam Ibn Taymiya to kenan za mu bi wannan ko kuma ka dauki ta Imam Ahmad ko wanne ya fi muku wanda ya fi masa sauki ko gaskiya mu dauki jumhurin mazhabar jumhur ra'ayin jumhuri gaskiya yafi ko to dalilin su rawama rahu shaykhan an abi hurairah marfu'an hadisi ne marfu'i daga abi hurairah yace sumu li ru'yatihi ku azumci watan idan kun gani wa afsiru li ru'yati sannan ku dau sauki azumi idan kun ga watan sallah fa in ghumma alaykum dan an sha makance muku wata ba ku ganshi ba fa akmilu iddata sha'ban 30 yawm kafa shikenan ku cika kirgen sha'ban 30 wannan hadisi ne akhrajahu al-bukhari wa muslim an gama ku kaga shikenan kawai dole ka dauki wannan ra'ayin na mada kwana 29 yawa amma su ra'ayin wannan hadisi ai mun kawo hadisi yanzu ba na Abi Huraira wa al-Bukhari wa Muslim ku yi azumin kun ga wata ku sauke in kun gani in baku gani ba ku cika kwana 30 kaga wannan ai hujja ce wanda take kafa ba magana shakku akai eh yawa sai dai in ba gani ba su kuma suna magana faqduru din da yace ana fasari da manan ku rage wancan kwanakin ku kunta ta ya zama kawai ku dake ku kaddara cewa an gani kawai 29 sai ku tayi da azumi su kuma wannan hadisin ma hujja ne ku cika kwana 30 na sha'ban ta kusan wannan hujjar su tafi karfi yawa sai hadisi na gaba hadisi na 176 an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة صحابي أنس بن مالك الله يرضى عليه يكي cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace tasahharu ku ringa yin sahur ku dinga cin abinci a lokacin yin sahur din nan fa inna fi sahuri baraka domin a cikin abincin sahur din nan akwai albarka malai yace sahur bi fathi sin yana nufin ma yutasahharu bihi abinda ake yin sahur da shi da me ake sahur da abinda zaka yi sahur da shi wa bi dhammiha idan ka ce suhur kuma aikin kenan yin sahur an gane sahara tasahara yasuhur kenan misalan an gane as-suhur kuma shine abin yi kaman ka ce al-wudu'u abin yin alwala alwudu'u kuma fa ita alwalar yau to wannan shine wannan albarka kuma da yace an jingina ta ga aiki da kuma yin da abincin da za a yi sahur din yin abinci yin sahur din akwai albarka sannan kuma shi kansa sahur din akwai albarka a ciki daga cikin albarkar da ake samu na farko ana samun karfin jiki yanzu misali idan baka yi sahur ba daman ka kwana da yunwa masalan tun rabanka da abinci tun bayan magriba ko isha'i kila ka dan yi karatu kila ka tafi ka dan kiyamul layli ka dan ji yunwa gari ya waye ba ci abinci ba aka wuce har zuwa magriba kaga a yinin nan gaskiya ba za ka samu karfin jiki sosai ba to amma sakamakon cin abinci fa na sahur za ka dan samu dan raguwar yunwa da kishirwa wannan yana daga cikin albarka idan mutum yayi sahur to ba zai ji ya kosa da azumi ba sakamakon a wato sabanin wanda a ce bai yi sahur ba yayi wuce ila daman ya kwanta da yunwa ko kuma a da wuri ya ci abinci bai yi sahur ba yazo ya wuce aka yi ne yazo ya sha ruwa kai kuma ƙara tashi da wani azumi amma in dai ka dan ci abincin nan wataƙila ba ka fara jin yunwa ba sai kusan 12 aha 12 na rana ko in dai ka samu sahur mai kyau kai to kaga zaka ji kana ƙara kwadayi da mararin ƙara maimaita azumin idan an kai an sha ruwa daga cikin albarka ana samun lada kenan tunda kai biyayya da manzon Allah sallama ya ce tasahharu kaga zaka samu ladan koyi da manzon Allah idan ba ka yi ba fa kai asara wannan ladan don haka ba burgewa ba ne mutum ya ƙi yin sahur ka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya ce ayi ko duk da ma dai za a dauke shi malamai sun ce wannan za a dauke shi a matsayin mustahabbi saboda an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sada azumi kaga an samu yayi har yake cewa ni da ku ba ɗaya bane yauwa saboda ni ana ciyar da ni a sha da ni ha to kaga kenan yin wannan daga manzo Allah yana cewa to ba wajibi bane kenan mustahabi ne ayi sahur din amma idan baka yi ba kaga baka samu wannan ladan ba to in kana kwadayin lada da biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai azumi sai kai sahur ko sannan kuma daga cikin albarkan sahur wanda zai sahur kaga zai tashi a ƙarshen dare zai samu yin zikiri bayan ka yi ci abincin sahur ko kafin ka ci kaga zaka tashi da wuri kafin lokacin da za a dafa abinci kaga wannan kuma lokaci ne mai albarka wanda ya tabbata a hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yana hela a wannan lokaci yana shela akan cewa wa mai kisan a gafarta masa wa mai waye wanda yake da bukata a bashi waye yake so a tsare shi kaga zaka samu dama tashin wannan lokaci idan baka yi sahur ba fa ba lalle bane ka samu damar tashin wata kila ma ka makara sallar asubahi kaga wannan ma wata albarka ce zaka samu albarka wannan lokacin zaka samu istighfari da zikiri sannan kuma bayan kai sahur zaka samu tafiya zuwa sallar asubahi ba kowa bane saboda ana buƙatar sahur din ya ji didi da lokacin alfajir ya hudo kaga yana hudo kuma za ka kiran sallah sai sallah a wanda suke bada raran mintuna bai fi minti 10 ba ko 5 kaga zai wuya dai a lokacin ka ce za ka kwanta bacci ko ba haka ba minti an kira sallah na sallah na asubahi a alfajir na biyu ka ce za ka kwanta kuma kana so kai sallah amma wanda bai yi sahur ba fa bai tashi sahur nan ba wataƙila ya makara kaga ba zai samu sallah asubahi ba ya asaran wannan kaga wannan ma yana daga cikin albarkar tashi a yi sahur din kenan aha daga cikin kuma albarka zai zamanto ibada ne idan kai niyyar ka samu ƙarfi wajen da'a ga Allah kuma kai niyyar kai biyayya ga manzo Allah sallama wannan ma kaga ka ji daɗi ka ci abinci kuma ka samu ladan niyyar da kai na ibada an gane na'am to ina ga duba da lokaci ya sha biyar wajen da minti 8 ko insha Allah za mu dakata haka sai Allah ya kai mu gaba kuma abinda muka faɗa daidai dacewa ce Allah ya ba mu ladan wanda muka kuskure kuma saboda gazawa da ƙarancin ilimi